إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. يوم أنا ذاته muna sha hudu ga watan Sha'ban shekara ta 1000 da barka don karanta littafi na Rijalun wa Nisa'un hawla Rasul sallallahu alaihi wa sallam na 35 kan shakhsiya ta 8 gwarzo na 8 Abdurrahman bin Auf radiyallahu an. Gabanin nan minti daya ko wani abu mai kama da wannan, zan yi aiki da wannan dama na maimaita kusan wasu kalmomi da ɗan uwa ya faɗa malam Tajuddin Ɗazu bayan mun yi sallar asuba kan abin da ke faruwa na jarrabawa da Allah ta mu a cikin ƙarancin ruwan sama. Bilhaƙiƙa ya ɗauko maganganu da dama da ya gina a kayan halayen da muke ciki a nan, ko da mu kai tsaye ba ma yi, to wasu jama'a da muke rayuwa da su suke aikatawa. Allah ya sa muna rayuwa cikin kwanakin da ake iya kama ɗan adam a farke cikinsa, a cire wani ɓangaren jikinsa. Lokaci da ake rayuwa security ya yi karanci, sabon Allah ya yi yawa. Kula da wannan bin hakika, bayan mun yi roƙon ruwa, ina nasiha zuwa ga kaina da kuma 'yan uwana musulmai ga baki ɗaya na kusa da na nesa, cewa wajibi ne mu gyara ayyukanmu. Idan muka yi istighfari na koma zuwa ga Allah, alƙawarin Allah ne zai ba mu ruwa, amma na da sharaɗin me? Da sharaɗin in mu gyara ayyukanmu. Fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. كل هذا وانا انا نسيها ذا كينا لكم ان وانا مسلمي كوى ندان ادم ياشي كوى سنن كاينسا انتنا وانا سابان الله نكي وانا با وانا يساني با وانا اكا سنش كتنا وانا سابان الله كي وانا ليشي كي وانا الله وانا اكا سنين با وانا با اساني با كتنسيا وانا عن امة من البركة ميكو قلني سنتن سابا والله دا مكيي mu kaskantar da kai zuwa gare shi a cikin gida da a waje, dare da duhu, mu kadai cikin jama'a mu kaskantar da kai zuwa gare shi da ikon Allah. Allah zai ba mu ruwa. Kowane dan adam ya fi kowa sanin kayansa a duniya. Ni na san kurakuren da nake, kai ka san wanda kake yi. Mu yi kokarin nisantar su, mu koma zuwa ga Allah. Allah ya mana afuwa ga baki daya. Muna roƙon Allah, Allah ya shayar da mu ruwa mai albarka. Muna roƙon Allah kada Allah ya azabtar da mu dalilin sabon Allah da wasu cikin mu ke aikatawa. Allah ya nisantar da mu da kuma yin sabo zuwa gare shi. Allah ya ba mu ruwa mai albarka. Za mu tashi akan shakhsiya ta 8 Abdurrahman bin Auf radiyallahu an. Wannan sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi addu'a zuwa gare shi da cewa Allahumma sqi Abdurrahman bin Auf min salsabilil janna. Ya Allah, ina roƙonka ka shayar da Abdurrahman bin Auf radiyallahu an daga cikin idan ruwa da ke cikin aljanna. Salsabil, wannan idan ruwa ne a cikin aljannar Allah. In muka duba cikin suratul insan, Allah yake cewa wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila. Naka idan ruwa ne mai daraja wanda yake kololuwa wajen daraja a cikin aljannar Allah. Annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, yace ya Allah, ka shayar da abdu'an bin afwan da ruwa cikin aljanna. Jama'a ba fa roƙo kawai akai Allah ya sashi aljanna ba, a'a, bayan ya shiga aljannan ana roƙa masa Allah ya bashi wata ni'ima wanda a cikin aljannan daga wani sai wani ke zuwa kusa da ita. Mabiya yau rayuwar da muke ciki shine jama'a kawai dan adam in ya samu ya tsira dai shiga aljanna ko ta ƙarshen ne shi bai da matsala. Don aka ce ko aji ɗaya ne dai aljanna yayi. Wani dan uwa yace shi ko bai samu aji ɗaya ba dai aljanna a sa da safi sai ka tafi sai ta sharan nan yace wallahi ya masa. Idan da safi a san safi a daji ta sharan yace shi ko ne samu yayi. Wuta ce kawai ba ya so. To waɗannan sahabbai ba wai aljanna kada yake roƙa musu ba, shi iya da garantin aljanna. To a cikin aljanna yake roƙa masa wata alfarma a wurin Allah. Wanda dan adam a yau ba kowa ke tunanin ta ba ma dan mu tunanin mu kai a shiga aljanna kuma bina san kowa na aka ce an ba shi ya rika rabar ma dai tayi amma dai nas'alullahi al-firdausa Allah ya ba mu firdausa jama'a insha Allah kuma Allah ya ba mu ikon yin ayyukan firdausa sadaka min salsabilil janna wannan idan ruwa ne a cikin aljanna wanda yake special ya kai makura wajen daraja a sahabban ma ba kowa aka dauka ba sai mai daraja irin Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu man huwa malan yace wane ne wannan bayan Allah da ake magana a kayinsa wannan da ake roƙa masa wannan daraja cikin aljanna yace huwa Abdurrahman bin Auf bin Abd Auf bin Abd al-Harith shine Abdurrahman babansa Auf kakansa Abd Auf kakan babansa Abd al-Harith shine Abdurrahman bin Auf bin Abd Auf bin al-Harith radiyallahu anhu. A wannan babi malam ya kawo daraja ɗaya zuwa gare shi bayan wanda ya buɗe takin littafin da cewa Allahumma si Abdurrahman bin Auf min salsabilil janna wannan ƙololuwar daraja ce da yabo. Bayan nan da ikon Allah ya kawo wasu yabo daraja matsayi na wannan bawan Allah ɗaya aƙalla guda takwas cikin ƙarancin ilimi nawa kuma na ƙara ƙwaya ɗaya aka yi na manawa guda tara da ikon Allah. Na farko aslama qadiman qabla أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وأن بابا الله يا مسلمتا تنقب النم من زن الله إرادة أمينشن الله ثبتها قريشي يشدتكن دار الأرقم وأن دار الأرقم لن أسلي جداني أتشنقل مكة وأن بايا ينوها يزوها من زن الله صلى الله عليه وسلم يشدتكن سبقا وأكي تقوى كلم دعوة أنا تيوى دار الأرقم سبودا أسلي سنمي جداني شنوى أرقم بن إيش Arkam bin Abdul Manaf saboda an kace Arkam bin Abdul Arqam ka kira shi da sunan sa ka kira baban sa da me da alkunyar sa ai bin Abdul Arqam kace saboda asalihu shine Arkam bin Abdul Manaf al-Makhzumi shine asalin sunan to yana da gida wanda aka karbi gidan sai ake da'awa zuwa ga addinin Allah cikin wannan gida farkon musulunci to sai ake cewa gidan Darul Arqam wato gidan Arqam bayan nan kuma wasu sahabbai na kiransa da cewa yusamunahu bidaril islam cewa sunansa darul islam. Ina ji dan uwa malam kabir na kasuwar laushi a nan shi ma ya shigar da sura darul arqam dan uwa ne kasir kenan aiko to shine asalin su gidan da aka fara da'awa zuwa ga addinin Allah cikin garin Makka darul arqam ko kuma darul islam saboda wannan shine asalin sunan darul islam gidan da aka fara da'awar addinin Allah a cikin sa ashe gida ne mai daraja tayyib. ثانيا النبي وهاجر الى ارض الحبشه الهجرتين ياي هجره زوا ga kasar habasha dukkan hijira guda biyu da aka yi lokacin da musulunci musulmai suka samu kansu cikin halin kakanikayi irin azabar da muka karanta a baya kai wa irin su Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhum aka azabtar da su aka shigar da su cikin halin kakanikayi waɗannan sahabbai radiyallahu anhum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inda haliku hijira ku bar garin makka ku koma kasar habasha fa inna fiha malakun adil saboda akan akwai wani sarki adali wane ne kenan annajashi tare da bai musulunta ba amma sai kira shi da me da adalci saboda wa min ahalil kitabi man in ta'amalahu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amalahu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima saboda hatta cikin kafirai akwai jama'ar da suke da rukun amana sai dai ba a cewa kai ai arnan nan mu'mini ne wannan kuma kuskure ne babu dama imani shiga zuciya sai me sai musulunci ya shiga. Ana samun kaga mutum ba musulmi ba iya da kwatanta rukun amana in an ce yi kaza yayi in an bashi kuɗi kowa kai biliyan 100 da ikon Allah ya ajiye hatta cikin mushrikai ana samu wadannan jama'a su suke da saukin musulunta muna roƙon duk na irin wannan sifa Allah ya musuluntar da shi saboda yayi hijira guda biyu zuwa kasar Habasha na farkon an yi tafarko farkon da'awa wanda su Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu suka hijirar suna zuwa Habasha suka zauna cikin wani irin hali dai, suna daidai kokarin da'awa zuwa ga addinin Allah. Sai suka samu labari garin Makka yanzu yayi lebur komai oke, suka taso tun daga Habasha Ethiopia suka dawo har garin Makka, suka samu al'amarin ayyukan dama muni ga baki daya. Musulmai ana cikin halin kakani aka yi a cikin abin da ake cewa wai the crossroads kenan, wani irin hali da tsaka mai wahala, a yi gaba babu hali, a dawo da baya babu hali. Suna zuwa su ga abin ayyukan da muka bari zafi, suka sake yin hijira suka sake koma Habasha karo na biyu. Tun daga garin Makka mutum ya je da kasa har kasar Ethiopia, suka ketare wannan Red Sea din, haka suka yi wannan hali. Bayan daga baya an dawo garin Madina, Makka wasu daga cikinsu aka kuma sake hijira zuwa garin Madina. Wannan hijira da aka yi Habasha guda biyu, an yi hijira ne malaman sunna suka ce min daril kufuri ila daril kufuri, daga gidan kafirci aka yi hijira zuwa ga gidan kafirci. Makka a lokacin kafirci ya rike Makka, sai kuma aka koma Habasha, ina ne nan ma kafirci ne a gidan. Me bambancin su? Saboda kafircin garin Makka tsangwama yayi yawa, kafircin Habasha babu tsangwama. Kula da wannan sai aka fifi da kafircin da ba tsangwama akan kafircin da ke da tsangwama. Yau idan ka dauki halin da musulmai ke ciki a Najeriya, wallahi al'adin ko kuma a duniya gaba daya, in kace kana neman kasa kwaya ɗaya da dan adam zai hijira ya je ya zauna ya bauta Allah, ta ya zama aiki ne mai wahala. Yanzu yana da wahala ka samu kasar da kake da ƴancin addini a duk duniya irin Najeriya. Da dai muna ga inda muke yabo fiye da ko ina wajen kwatanta riko da addinin Allah da yin shari'ar musulunci, kokarin kwaikwayon yadda sahabbai suka tabbaka ta radiyallahu anhum, ba kamar kasar Afghanistan. Karkashin jagorancin Amirul Mu'minin Al-Hafiz Al-Sheikh Al-Mujahid Mulla Muhammad Umar Hafizahullah. To amma mai idan ka ajiye wannan a gefe ka duba yanzu halin yadda kafar ke ciki, duk da dai ba su hakura ba, jama'a ne da munna musu shaidan sun shiga cikin minal mu'minin rijalin sadaqu ma ahadullah alayhi. Narju an yakunu kadhalika insha Allah ta'ala. Idan ka duba duniyar nan sai ka duba yau ina musulmi zai hijira ya je ya zauna ya bauta wa Allah yadda yake bukata da tsangwama. Ina musulmi zai je ya zauna a duniya in yake zai hijira? In ka ce ka koma jeji ne sunansa, sunansa uzula ba hijira ba, shi ne irin Habasha. Na ɗaya wajen jama'a ne, na biyu wajen jama'a ne, zuwa garin Madina menene? Duk wajen jama'a ne, ba ka hijira zuwa ga Madina, kuma lokacin ma kafirci ne. So duka ba su koma jeji sun zama sai zuwa garuruwa suna rama. Mai dalili? Saboda kusan strategy na yaƙi ba a iya samun yin hakikanin nasara wajen watsa da'awa a cikin jama'a. Ku gamsar da jama'a da manufofinku. Kuma da mun tun asali kafiran duniya in suna so su yaƙi musulmai suna aiki da abubuwa guda uku wajen yaƙar ku. Ba kwa nasara a cikinsu sai kuna zama cikin jama'a kuna ƙareta da'awarsu. Abubuwa uku suke riƙewa. Na farko suna yaƙar mu wajen political subjugation. Na biyu economic exploitation. Na uku cultural adulteration. These are the three things da suke ƙoƙarin haɗawa waje ɗaya su yaƙe mu. Na farko a siyasance. Duk yadda za a ɓata musulunci a idan duniya, duk wani sharri a jingina wa musulmai. Na biyu shine ainihin economy na ku, tantalin arzikinku a kwace shi, a yi ta extravagance na su, a lalata shi. Na uku al'adunku na musulunci duk a lalata. Ku rika kyamar gemu, ku rika kyamar ɓangala wando, maza su rika kyamar hijabi, duk wani abu na addini musulmi rika kyamar tabbakawa. Kada a ce yau shi terrorist ne. Yau idan kai ƙoƙarin yin musulunci da yake sai a ce maka kai ɗan ta'adda ne, shi ne sunan da ake kiran musulmai da shi a duniya. Kana so baka so shi ne. Muna roƙon Allah, Allah ya cire mu a cikin wannan halin kakana kayi. Kafiran duniya Allah ya kaskantar da su idan ba za su gane ba. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi a ko'ina. Muna roƙon Allah, Allah ya gaggauta hukunta mana musulunci ya yi domin duniya gabaki ɗaya. Da ikon Allah lokaci na zuwa, hatta abin da kake gani White House na America da ake cewa kowa sai ya maida alƙiblarsa White House, mu kuma mun ce Black House muke buƙata ɗakin Ka'aba. Da ikon Allah hatta wannan White House ina ga mana in mun yi hakuri akwai ran da Allah bai tabbatar da shari'ar musulunci a cikinsa. Za a buɗe Qur'anin Allah ya raka innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa yaqulu al-ulama. Da ikon Allah, Allah bai kawo lokacin walakin nakum tasta'jiluna. Muna roƙon Allah, Allah ya faranta mana rai da muna raye mu garan da addinin Allah bai buɗe White House, a kafa shari'ar musulunci a America. Maƙiya Allah da suke kafirai ga sunan suna ta'azabtar da musulmai irin su Bush Sony Bilia. Muna roƙon Allah, Allah ya shirar da sunan za su gane shi, Allah ya sa su musulunta. In ba za su gane ba, ba kokonto Allah bai kaskantar da su. Amma na dai in za su gane, muna roƙon Allah, Allah ya gane da su. Na'am. Na uku wa shahidan mashahida kullaha. Ya shaida ya ƙuƙƙuka gabaki ɗaya da aka yi. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu yayi yakin Badar, yakin Uhud, kita yakin Tabuka, dukkan waɗannan gazawar da kake ji, wanda ya kaza Allah afwa, wanda ya kaza an gafarta masa, runduna kaza Allah masa daraja da kaza da ikon Allah, babu yakin da aka je yake zama a gida. In anta infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, da ikon Allah mun fito. Na hudu, wa sabata ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yawma Uhudin, ya kuma tabbata tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yakin Uhud. A yakin Uhud da ikon Allah duk wanda ya tsaya bai gudu ba jama'a, wannan fa yabo ake gare shi. Yaki ne da Allah ya jarrabi masu imani a cikin imanin nasu, bayan sun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kada ku sauko, suka sauko. Aka waye gari masu imani wasu suka tsorata suka ja da baya. Allah da kansa ya laburta musu, awalan ma asabarkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Sahabbai da dama a lokacin sun tsorata, saboda ana cewa kutila Muhammadu, kutila Muhammad, an kashe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an shiga cikin wani irin hali. Kowa ya rude da ikon Allah a lokacin sahabbai, wasu sun ja da baya, amma na Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu iya cikin jama'ar da suka tsaya, wanda suka tabbata ba gudu ba ja da baya radiyallahu anhu. Nabiyar wa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu fi ghazwati Tabuk, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi salla a bayansa a yakin Tabuka. Jama'a, wannan daraja ce ko ba daraja ba? Siyayyan halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da Allah yake fada akan sa, wa in tuti'uhu tahtaju, da Allah ke magana akan sa, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allaha yaqulu baina almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushrun, da Allah yake cewa a kayin sa, wa innaka la ala khuluqin adhim wa ma'a dhalik kad salla khalfa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, da kansa ya tsaya a bayan sa ya salla a yakin Tabuka. An je wannan yaki duk da yakin asalin sa ba a ma samu ikon yi ba. A wani shekara aka yi shi? Aka fita a wani yaki? Aka yi Gulf War 1991. Ustaz, kana magana Istanbul, wani shekara? Nam tasi'a min al-hijra, jazakallahu khaira. An yi shekara ta tara bayan hijira ne, a wata wata? A watan Rajab. Jama'a, mun rike watannin yakukan nan fa, kada tambaye ka wanne aka yi gol ka ce kaza, a wanne aka yi kaza da kaza ka ce kaza, kuma ka manta na sahabbai. Jama'a, mu yi adalci. Sadaka, a wannan yaki an lokacin sallah ya iya ne mai fita, sahabbai da dama suna cikin wajen harka na shirya strategy na yaki, ana jiran makiya Allah su fito a yakin Tabuka, tare da cewa ba su yi me ba, ba su fito ba. Abinda yara ke faɗa, wai a ba su kunin maɗaci ko? Ta wannan shi ne abinda ya faru, za a ba su kunin maɗaci don sun ji tsoro sun ƙi fitowa. Maza dai sun zo sun tsaya radiyallahu anhu a filin yaƙi, sun jira sun jira, ba wanda ya fito. So shi kenan, sun gagara amsa gayyata, shi kenan sai aka haƙura. Sadaka, a lokacin za a yi sallah annabin Allah bai na san sallam, sai aka kai da sallah, ana tsayarwa sai ga annabin Allah dawo. Abdurrahman ibn Auf yana ganinsa zai ja da baya a sallah, sai annabin Allah ya masa haka da hannu, ci gaba da sallah. Ko raka'a dai ba a yi ba, sai ci gaba da yin sallah shi kuma, sai ya je na sahu sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Mashida, wa huwa ahadul ashara almubashsharina bil janna, iya ɗaya daga cikin mutane guda goma. Almubashsharina, ba za a ce almubashsharina ba, ana kuskuren karanta yawanci. In ka ce almubashsharina, su ne masu yin bushara ba. Saboda ismul maf'ul ne, sai dai ka ce almubashsharina bil janna, saboda ismul maf'ul na ainihin ruba'i ana sa wa harafi na biyu daga ƙarshe nasaba a kayansa. Almubashshar, wanda aka masa bushara. Almubashshir, wanda ya bushara. Almubashsharuna, wanda aka musu bushara. Almubashshiruna, wanda suka yi bushara. Ina fatan mun fahimta. Tayyib. Saboda iya ɗaya daga cikin mutane guda goma da tun a duniya Allah ya duba zuciyarsu ya gane cewa imaninsu imani ne na gaskiya, ba jabin imani ba, Allah ya ce ya gafarta musu ƴan aljanna ne shi radiyallahu anhu. Wannan ma daraja ce jama'a. Kana duniya ba fa cewa akai ka samu diploma ba, ba cewa akai an baka degree ba, ba master ba, ba PhD ba, ba professor ba, ba councilor ba, ba chairman ba, ba gwamna ba, ba shugaban kasa ba, a'a. Kana duniya aka zo akan harshen da baya ƙarya, harshen da ake cewa akan sa, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahayuha, aka kalli ka kwayar idan ka ce kai dan aljanna ne. Jama'a, me kai nan daraja? mu sai jama'a ko a radioan BBC ba sai an gafarta mana ba kuma ko da za a fada fata mu yadda ba yanzu dai ina ga na sai a zo a ce wallahi mun ji BBC isa la anti an gafarta maka ran yadda ai ba zai yiwu ba ko a BBC ba za ka ji ba kuma ko an bara kai da kanka ga san ba gaskiya bane amma na waɗannan bayan Allah sun samu yakinin cewa ɗan aljanna ne tun a duniya alƙawarin Allah da baya sabawa na bakwai wa ahadu sittati ahli shura iya ɗaya daga cikin mutane guda shida wanda suke sune ahli shura zamani lokacin da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu zai bar duniya da aka soke shi da wuka ya ware mutane guda shida na kira sunan su a baya karatu irin su Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Sa'd ibn Abi Sa'd ibn Abi Waqqas su Zubair ibn al-Awwam suwa radiyallahu anhum ya tara waɗannan bayan Allah yace musu sune ahli shura saboda Allah yace wa amruhum shura bainahum kuma yace wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah wannan ayoyi guda biyu Allah ya umarci musulmai da kokarin yin shawari tsakanin su cikin al'amuran su hatta wanda ake masa wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an umarce shi ya rika neman shawara ya rika kokarin karban shawara shawara fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghaliz alqalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah a wannan aya Allah ya karantar da mu na dubba da ake bukata daliban ilimi da malamai su mallaka Allah ya mana bayar da su na farko Allah yace saboda rahama Allah ka zama kai mai sauki zuwa ga jama'a wannan haka ake bukata mu zama masu sauki ga ƴan uwanmu tausayin juna lafazi mai dadi fa bima rahmatin min Allah limta lakum saboda rahamar ubangiji kai annabin Allah ka zama mutum mai sauki gare su walau kunta faddan ghaliz alqalb lam faddu min hawlika da ka zama mai tsanani da muzantawa ga jama'a da ke wurinka kowa ya watsi amma rahamar Allah sai ka zama mutum mai sauki sai ce fa'fu alhum sharri na biyu wajibi ne shugaba ko dalibi ne karban afuwa an masa laifi na uku wastaghfir lahum ka rika rokawa masu imani gafara na hudu washawirhum fil amri ka rika shawari cikin duk abin da kake na al'amura duk abin da za ka yi matukar ba wahayi ake maka ba dan adam ana bukatar ka rika shawari a cikin sa saboda almar'u qalilun bi nafsihi wa kathirun ma ikhwanihi mutum a kashin kansa ba komai bane da ƴan uwansa yake da ma wani abu duk abin da mutum ya mallaka a duniya shi kadai ba komai bane da ƴan uwanka da kuke taimakekeniya cudenin shi da kake da ma wani abu da ikon Allah in kana ga kai wani abu ne ko ina gani wani abu ne Allah zai iya jaraban mutum ya kwanta jinya asibiti ba zai iya zuwa ba kuma ba zai iya tirtin kansa ba sai yana yin mai ilimin da zai tirtin dinsa a wannan bangare kula da wannan a cikin wannan aya an karantar da mu na dubba da dace mu rika mallaka a rayuwa tausasa wa juna fa bima rahmatin min Allah linta lakum walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان ذاك وانا ابو كدوغره زوا ده الله you should put your trust in Allah كتبته ده cewa what Allah will happen abinda Allah ya gada ba shi yake faruwa Allah ya taimake mu da aka iya daga cikin wadannan mutanen shura da aka ware mutane shida da aka ba su ikon tafiyar da harkokin musulmai da ikon Allah na takwas wa ahdu thamaniya alladhina badaru ila alislam iya ɗaya daga cikin mutane guda takwas da suka riga kowa zuwa ga addinin Allah in ka ware mutane takwas da ikon Allah da suka riga kowa shiga addinin Allah Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu iya ciki ya shiga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina radiyallahu anhu sannan kuma na tare da na ƙara wa huwa ahadul nafar alladhina yuftuna fil madina war rasul sallallahu alayhi wa sallam hayyul qa'imun bainal muslimin iya daya daga cikin jama'ar da a cikin garin Madina suke iya bada fatawa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi iya raye amma na suna iya bada fatawa ni dalili saboda ilimin su ya kai su yi magana saboda hatta zamanin sahabbai wahayi na sauka akwai babin ijtihadi sahabbai na yi ijtihadi ne na da makaranta a karatun baya na Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu da yake maita da yake la dan nahnu rusul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kadirturna fakulu su kula da wannan iya daga cikin jama'ar da annabin Allah tsira da annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi yake raye amma na da ikon Allah suna iya baka fatawa a cikin addinin musulunci mafhum tayyib wannan shine yabo da Sheikh Abdulmar Afatul Basha hafidhahullahu ta'ala ya akayin sa wa anabil sirin asab ya inganta daga ibnu sirin wa kenan ibnu sirin ish محمد بن سيرين رحمه الله طيب اكويكم ار وصى حفصه بنت سيرين رحمه الله عليها قال يتي ان عبد الرحمن بن عوف كان اسمه في الجاهليه عبد الكعبه فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن hakika lalle yace Abraham bin Abta nasmuhu fil jahiliya, sunansa ya kasance a jahiliya abdul ka'aba, bawan ka'aba, shi bawa ne na ka'aba. Wasu malaman tarihi suka ce sunansa abdu amri, wato bawan amri. Jama'a gaskiya a jahiliya an yi ta'addanci da yawa, an yi abin da Bahaushe ke cewa wai dan wake, ba abin da ake bi sai abin da ranka yake so ka aikata. Musulunci ya samu mutane cikin halin kakanuka, babu tsafta kwata-kwata. Ka samu mutum a gidansa mamarsa da zai take matarsa, ka samu wani a gidansa duk yadda ya aifa tasa zai ware masa ɗaki ya kwanciya da ita, kuma ta haihu da ikon Allah iya kwanciya da ita. Addinin Allah ya zo ya tsarkake mu daga wannan gabaki ɗaya. Mahaifiyarka haramun ne gare ka, ƴarka haramun ne gare ka, auren ma ba a yi sai da sadaki, sai an samu waliyi da wakili da ikon Allah, ko kai ka wakilci kayanka. Duka wannan ke bayyana mana irin ni'imar musulunci akan mu. Wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Daka ni'imar Allah ce mai girma a kayan mu. Addinin Allah ya samu sahabbai cikin halin kakanikaye, babu law and order, ana rayuwa ne cikin anarchy, wato bima ana rayuwar da kwata-kwata babu doka. Abinda dan adam yake so yake yi, in mutum zai wulga da matarsa kaga ta maka, ka bi shi ka daka, in ka dake shi ka fi karfin sa ka kwace karfi da ita, kai ma in wani ya gamu da kai da kai kwace haka kawai zaka dace dokin ka, wani ya ga masa ya tare kai da ke kai kwace ba mai cewa komai. Mutum ya zai ce ko ka bashi kudi ko ya ma waka, in ya maka waka ya bace ka da ikon Allah daga kanka zuwa ƴaƴanka zuwa jikokinka zuwa jikokin ƴaƴanka da jikokin ƴaƴanka da ikon Allah ba mai auren su a tarihin duniya, saboda sun iya bakar magana da sharri da wannan harshe din. Dole irin waƙin Imra'ul Qais ko da ke shu'ara'ul jahiliya, ke fa nabiki min zikra habib wa manzili bi sukkil liwa bayna dukhuli wa haymali, ba abun da suke da shi saboda tsabar raran lokaci. Mutum sai dauki bulu garin miya ya masa baiti 1000 yana yaba shi bulu garin kadai miya, kawai amar miya ji dadi kuma ta kadu. Addinin Allah ya zo ya sa wannan lokaci aka yi ta utilizing dinsa, aka kiyaye shi, ana sacrificing dinsa zuwa ga addinin Allah. Da saboda asalinsa a jahiliya shine sunansa Abdul Ka'aba, bawan Ka'aba. Sai annabin Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi yace anta Abdul Rahman. Muna koyon darasa biyu anan. Darasi na farko shine idan mutum ya musulunta sai a duba sunansa, shin sunansa iya da asali a musulunci? In daman iya da asali to sai a bar masa. Yana kana samun Krista da Muhammadu, kana iya samun wanda ba musulmi ba, ko da wani Abdullahi ko da Suleiman. In ya musulunta to in sunan oke ne ba matsala, sai a bar markayansa. Amma da musulunci a sunan sai ce ko ni Kristoba ko Markus ko Ungu ko na mai kama da asali, sai to Markus bai yi ba, yanzu a canja maka, sai a duba suna mai asali a musulunci. Shi yasa manzon Allah ya canja wa matarsa sallallahu alaihi wasallam sunan Tabarra, sai yace mata me anti Juwairiyya, sai yace ke ba Barra bane, Juwairiyya ce. Wajen canja suna kuma anan muna ƙara koyon ladabi da kuma ilimi da kuma ainihin fasaha da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sa mata. Sai yace Abdurrahman, me dalili? Hadisi a Muslim yace ahabbul asma' indallah Abdullah wa Abdurrahman, sunayen da ke faranta wa Allah, sunayen da suke soyuwa a wurin Allah fiye da kowane suna a duniya shine a saka Abdullahi ko Abdurrahman. Kula da waɗannan sunaye, duk ran da ka sa wa ɗanka da ikon Allah, Ubangiji yana farin ciki da su. Sunaye ne da ke soyuwa a wurin Allah. Jama'a, wajibi ne duk abin da aka ce Allah yana so mu yi kokarin aikata, wannan shine cikin imani. Allah yana so yi kokarin aikatawa. Akwai abin mamaki kai ta haihuwa a gidanka ƴaƴa maza ɗaya, biyu, uku, baka da Abdullahi ko ɗaya, baka da Abdurrahman ko ɗaya. Sauran sunaye Abdul Malik, Abdul Quddus suna da asali, amma na ba su kai Abdullahi Abdurrahman ba. Shi yasa yake anta Abdurrahman, mafhum tayyib. Na'am, fada'iluhu, fadala na wannan bawan Allah. عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه إن الذي يهن عليكن بعدي لهو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. ومن أثر يضرب أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa li azwajihi, zuwa ga matansa. Yana gaya wa matansa Ummu Salma radiyallahu anha, tana daga cikin jerin ne, jerin matan da ya aura. Yake cewa innal ladhi yahnu alaykunna ba'di, lalle ne wanda zai tausasa zai mutunta zai nuna damuwa zuwa gare ku ba'adi bayan mutuwa ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahu as-sadiqu shine mai gaskiya albar mutun nagartacci a wurin Allah duk mutumin da zai ji tausayin ku bayan na bar duniya yace wannan ƴaƴa ne da mata na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ya damu da damuwar su ya kuma taimake su da ikon Allah wannan shine mutum mai gaskiya kuma mutum mai nagarta a wurin Allah Allah sai kuma yace Allahumma ski Abdurrahman bin Auf min salsabilil janna Allah ka shayar da Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu daga cikin idan ruwan aljanna wannan muka yi bayani a farko wannan yayi bayani cewa wanda zai da zanku kaza ne kuma sai yace Allah ya shayar da shi muna fahimta wannan magana ba na ummu sallama bane rajul ha nasa ne Allah ka shayar da shi me yake bayyana mana in ma ya zama iya daga cikin jama'ar da yake musu husnul zanni cewa in ya bar duniya Allah ya musu baiwa da imani da wadata na tausayawa matansa in ma kuma ya zama Allah ya labarta masa abin da zai faru fil mustaqbal cewa kaza zai faru a gaba mun ban kiran da kyau don Allah yana iya ilmantar da shi abin da ya ga dama sadaka da yafa wannan magana kuma abin da yasa ummu salma radiyallahu anha ta tuno wannan hadisi har take fada tace wani lokaci ba'a Abdurrahman bin Auf arban bi 40000 dinar Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya saida wani fili da dinar nawa bi 40000 dinar nawa kenan 40000 dinar dinar dubu nawa dubu 40 ya saida fili dinar dubu 100 ya banan dubu 40 dinar ɗaya ɗaya dinar dubu 40 ya zama nan zai mai shi naira dinar dubu 4 kadai yana kai miliyan 16 dinar dubu 4 afwan dinar na'am yana kai wajen haka na'am to shi ya sayar da shi dinar dubu nawa dubu 40 in ka dauki dinar kowanne ɗaya zaka samu mafi kankanta yana haura naira dubu 4 da ya sayar da shi akalla wannan dinar dubu 40 fa qasamaha baina bani zuhra sai ya kafa wannan gabaki dai kudin zuwa ga bani zuhra su wane ne su ne yan uwa na mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Aminatu bintu Wahab bayan nan ya ba su yan uwan mahaifiyar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba wa yan uwanta taimako wanda suke musulmai sai kuma ya dawo zuwa ga matan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba su taimako shi ne yake cewa lalle ga abin da annabin Allah ya ga mana wanda zai tausasa gare mu ya taimake mu bayan rayuwarsa shine mutum mai gaskiya ko mai nagarta a wurin Allah ga kuma da ikon Allah Allah ya kawo mu ranar wa tamdil ayyam ala hadhihi almaqula kuma Allah ya sa ranar ta zo ta mafhum wannan asar ne da yake ingantacce kamar yadda Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah da Imam At-Tabarani rahimahullah suka tabbatar da ingancin zakin takaddunsu وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تها إليه وهو يصلي فأراد أن يتأخر فأوأم إليه أن مكانك فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة عبد الرحمن ولن شيء كان سيئك لا برسامان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسي للي من زن الله سيراد أن منشن الله سبتع قريش انتها إليه ya kare zuwa gare shi ba'ana iya tafiya sai zo kare wata tafiyar ya zo zuwa gare shi wa huwa yusalli alhali Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu yana yi wa sahabbai sallah wannan abin da ya faru a yakin me Tabuka mafhum tayyib so dake ya zo sai samu yana yi wa mutane sallah fa arada ay ta'akhkhara sai Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya dan yi yunkuri ya dan ja da baya fa au'ama ilayki an makanaka sai masa haka da hannunsa annabin Allah masa haka da hannu haka da yamar me yake nufi tsaya a wurinka inji sallallahu alaihi wasallam an makanaka bi ma'ana tabbata a wurinka sabbit fi makanika aw ala makanika ka tabbata a wurin da kake ko a cikin wurin da kake sadaka sai ya tabbata wannan ya da faruwa wani lokaci da Abubakar Siddiq radiyallahu an a kissar rashin lafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dauko shi a hannu Ali ibn Abi Talib da sauransu radiyallahu anhu sun dauko shi da ya gaina tafowa ana tafowa da shi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana ga ana shigowa da shi masallaci me yayi sai ya dan ja da baya sai annabin Allah yana masa haka da hannu ya wuce ya mutane sallah sai ke cewa la yumkin ala bani quhafa an yusalli wan nabi khalafahu bai yuwa ne dan quhafa nayi wa mutane sallah annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi iya bayana bai yuwa fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi salatihi sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi sallah da sallansa dan uwa wani ya buga kudin yace yana ga kusan zai iya kaiwa naira miliyan 160 a fahimta sa wannan kudi da yayi ne da ya raba fi sabilillah miliyan 160 da yawa ko bayawa jama'a da yawa ko fa lokacin ba fa irin sarau'in yanzu bane da mutum rana 1 zai samu miliyan 1 da mutum zai iya aiki da biro a cikin sakan 3 biliyan guda 40 take wanda is one of the things that happened recently in Nigeria 302 billion naira 302 billion naira waya kace sun bata yana nufisi biliyan 302 biliyan 302 because of injustice na rayuwar da ake ciki kenan biliyan 302 an rasa ina suke wani irin logic ne wannan biliyan 302 haba jama'a ko a mota aka sa aka ta kula na rasa bata muna tuna kasar nan da bawan gari akwai shekarar da trela 100 suka bata da taki trela 100 da taki suka bata kuma har yafa jama'a nan ba samu ba da trelan kuma ni ina ga trela 100 ai ko makafi aka bawa makafi kurame guragu mahaukata aka ce su tuka da yara su yanzu a samu ɗaya dai ko dai jama'a ai ko ce kuna tawa mutum 100 ya dace a samu ɗaya yanzu to ba fa irin samun kudi ne yanzu da yake da sauki a wurin wasu jama'a ba a'a irin neman kudi a da da karta san karne kai kake fita da ikon Allah kai ta kokarin yunkuri ka nema mutum ya dauki naira miliyan 160 ya ba addinin Allah kuma a lokacin da ya bada wannan yana fa da yakinin an bashi aljanna shi dan aljanna ne a lokacin da yake bada ba fa la ba nema fa yake ba a'a ya samu yakinin shi dan aljanna ne a lokacin alƙawarin da Allah ba zai warware shi ba ko da wannan ma fallasa ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wannan taimako Abdul Rahman bin Abu shi yake daukar hidimar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen taimakon matansa in za su yi tafiya ko ta ziyara shi yake kokarin samun jama'a da za su raka su a biya su abin da ake bukata shi yake tafiya da su da ikon Allah zuwa aikin haji aje ayi adawo hidima ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan a cikin sahabbai yana da wahala ka samu mutumin da ya sacrificing kudinsa da lokacinsa wajen damuwa da family na annabin Allah irinsa Abdurrahman bin Auf kenan radiyallahu anhu wannan asar na gaba kuma shi ma asar na ingantacce wanda Imam Abu Ya'la wal Bazzar Allah ya musu rahama suka ruwaito shi sai kuma falla na uku nasa wa an Busra binti Safwan anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam sa'alaha man yakhtubu umma Kulthum binta Uqba qalat fulanun wa fulanun wa Abdurrahman bin Auf فقال أنكه عبد الرحمن بن عوف فإنه من خيار المسلمين ومن خيارهم من كان مثله ومن أثر يبرد بصر بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها للي النبي سيراد أمينكم الله ثبت أغليش يا تنبيت من يخطب أم كلثوم من يخطب أم كلثوم وكين من أم كلثوم بنت أقبى وتؤر أقبى wa yake neman ta da aure kanat sai Busra bintu Safwan tace fulanun dawani wa fulanun dawani wa Abdurrahman bin Abd kuma Abdurrahman bin Auf sai tace dawani dawani da Abdurrahman bin Auf me dalili saboda suna hakaito kissar ne bayan an yi taking decision an ce ga waye da su aure ta to kula da wannan sai take saye sunayen wanda aka na su auren ta wanda kuma aka riga aka bashi aure sai dai me sai ta bayyana sunansa saboda ladabinsu wajen ɓoye suna musamman a babin da ake gaba bukata a bayyana kamar faduwar daraja ko cin mutunci fakala sai ya ce an kihu Abdurrahman bin Auf to ku aurar wa Abdurrahman bin Auf ku ba shi aurenta fa innahu min khiyaril muslimina saboda iya daga cikin tatattu zaɓaɓɓun musulmai auren Allah iya daga cikin musulman da a cikin musulman Allah ya zaɓe su ya ba su daraja wa min khiyarikum man kana mithluhu kai duk ma wanda yazo mutum irin sa ya kwaikwaye shi da ikon Allah shi zabe ne cikin musulmai na farko ta dauki kyauta dai ya bada akalla naira miliyan 160 fi sabilillah. Yana da wahala yau ga mutum da ya dauki naira miliyan 1 bar fi sabilillah. Ko lancin kaga anyi an samu kudin da ya wuce wanda ake nema, yana faruwa ne ko wani family support ko wani abu kamar da wannan, ko kuma wani taro na siyasa wanda kai tsaye zai da alaka da addini, sai da an samu wani abin da ake tsammani. Amma in dai na addini ne ake neman taimako za a yi wani abu, abu zai iya shekara 10 ko 20 bayan nasara an gama shi ba. Kuma Allah ya kare mu daga wannan, Allah ya bamu ikon taimakon addini don shi. Wannan gaskiya wajibi ne ga masu walara su gane cewa ana taimakon addinin Allah ne don neman yardar Allah, ba wai don neman me mutum zai samu a duniyance ba. In mutum zai taimaka, kawai taimaka don Allah, khalisan liwajhillah, ina neman aljanna a wurin Allah, ba ina yi bane ko don a ce ni wani ne, ba ina yi ne ko kuma don a zaben a siyasa ba, a haza khata. Musulmi yana taimakon addinin Allah ne kawai don Allah ya yarda da shi. Idan niyyar mu ta ɓaci, Allah bai bamu lada. Kula da wannan duk yunkurin da za mu yi a rayuwa, mu yi ƙoƙarin gyara niyya sai mu taimaki addinin Allah, sai zama mun yi nasara a duniyance da lahirance. Amma in niyya ta ɓaci, Allah bai buƙata. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, na'udhu billahi min zalika. Sai da haka sai yake cewa iya daga cikin zaɓin musulmai, kuma duk wanda ya zama mutum irinsa da ikon Allah shi ma zaɓaɓɓe ne. Wannan asar shi ma Imam Tabarani rahimahullah ya kawo shi, kuma hadisi ne ingantacce. Wannan shi ne a taƙaice fara lasta da malam ya bayyana mana guda uku, bayan kuma taken da aka buɗe kasu da shi muka kira guda nawa, guda tara. Mafhum tayyib min jihadihi, daga cikin gwagwarmaya na Abdurrahman bin Auf radiyallahu an, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ko kuma infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Idan muka duba a cikin waɗannan ayoyi guda biyu, Allah yana umurtar mu yi jihadi da ne da dukiya da rayukanmu. Amma na kuma innama yuqaddamu al-amwalu 'ala an-nafsi, har ma ana gabatar da taimakon addinin Allah da me, da dukiya fiye da kayanka. Saboda kusan addinin Allah ikanani iya da muhimmanci wajen taimakon addinin Allah, damuwa da gina tattalin arziki mai ƙarfi na musulmi suna buƙatar taimakon addinin Allah. A samu tattalin arziki ko wajen samun wani kasuwanci mai ƙarfi, ko kokarin yin wani abin da zai rika generating kuɗi, shaguna ne, kasuwa ce mai zaman kanta, ya zama iya taimaka musulmi wajen tafiyar da addinin Allah. Hakikatan matukar ba kuɗi addinin Allah taimakon sa yana wahala, musamman cikin irin wannan zamanin da muke rayuwa. Shin sa kake ga sahabbai hijira zuwa ga Madina, abinda suka fara shiga ciki bayan sun samu gidaje shine yaya za su shiga cikin kasuwanci. Shi kansa Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya ce abinda na farko, yaya za a yi mu je na kasuwanci da ikon Allah, saboda economy is very essential a taimakon addinin Allah. Duk harkar rayuwa yanzu tana buƙatar a rika samun kuɗi, kuma muna son mu taimaki addinin Allah. Duk kalubale na kuɗi ne gaba gare mu, wajibi ne masu wadata su rika ƙoƙarin ganin suna yin wani abu na yakafi, suna ba da shi fi sabilillahi don ya rika taimakon addinin Allah. Ka gina wani abu waje mai girma ko shaguna, ka ce ka ba da su fi sabilillahi, a rika aiki da wannan kuɗin haya ana taimakon addinin Allah. Ka gina gida, ka ba da shi fi sabilillahi, a saka haya a rika taimakon addinin Allah. Ka ba da gida fi sabilillahi, a rika ajiye wanda suke sabbin musulunta, maza da mata, wurare daban-daban. Abubuwan duka kuɗi suke bukata, kuma wajibi ne mutumin da Allah ya bashi kuɗi amana ya bashi. Akwai ran da zai tsaya gaba ga Allah, Allah ya tambaye shi dukiyar da ya bashi. Ga hadisi cikin sunan na Imam Muslim zai rahimahu Allah, daga cikin tambayoyin da Allah zai mana guda huda filin kiyama, akwai mai akan dukiya? Hadisi na Abdul Ibn Ubay as-Salami radiyallahu an, la tazul qadama abdin yawm al-qiyama hatta yusala an arba'in, an shababihi fima afna, wa fi riwayatin an umrihi fima afna, sannan nabi wa an ilmihi madha amala fi, sannan na uku wa an maliki min ayna tasabba wa fima anfaqa. Dukiyar mu Allah zai tambaye mu akan ta, kiyaye akai dukiyar ta zo, kuma kiyaye akai mu kashe ta. Kula da wannan, mu yi kokari mu taimaki addinin Allah, zama in mun tsaya gaba ga Allah, dukiyar mu ta yi aiki wajen taimakon addinin Allah. Allahu an anna Abdurrahman bin Auf, lalle Abdurrahman bin Auf kana saqida thaniyataini, ya kasance mutum ne wanda haƙoransa guda biyu suka karye na nan gaba, in thesis da muka kira, wanda suka fita a bakin Abu Ubaida bin al-Jarrah radiyallahu anhu. To ya kasance mutum ne mai guda biyu da haƙoransa suka fita na nan gaba, bin ana mai taburka, ahtama yayi taburka a wurin, wa a'sar, kuma in an ce a'sar shine mutumin da ke iya tafiya ko kuma yake iya sarrafa da jikinsa da kyar. amma na wasu sun fi kiran a'asar shine mutumin da hannunsa na hagu ke aiki na dama ya lalace shi, amma duk mutumin da ke dafe da jikinsa da kyar ana ce masa a'asar, amma kuma ya fi aiki wajen wanda hannun dama ya samu matsala hannun hagu ke iya aiki lafiya. Na biyu, da kyar yake sarrafar da jikinsa, wata gaba ba ta da lafiya kamar wata. Na uku kuma, da ikon Allah ya gurgunce. A babi sunan sahabbai in an ce wani ya gurgunce ba muzantawa bane, kowa ne ya makanta. Yanzu da sai ya ga mutaciya wani ai makaho ne kuma a babin ya muzantawa, amma su wannan wani sitta ne yake kiran mutum da shi. In kada ki Imam Amash rahimahullah Sulaiman bin Mihran, wannan bawan Allah ya yake makaho ne. In kada ki Al-Arash gurgu ne, shine wa Al-Arash shine Abdurrahman bin Al-Hurmus. Wannan duka suna da matsala, amma yanzu ga in mutum Allah zarbe shi da wata gaba sai zama abun aibata ma cikin al'umma. Ba mamaki ma a hanyar Allah, Allah ya jarbe shi da wannan matsala din, amma sai zama abin da za a kira halittarsa a muzanta shi da shi. Wannan musifa ce mai girman gaske. Irin wannan faru wani makaho ake ce masa, ana garantansa aka ce masa a wani gari malam bala makaho, sai yake amsawa. Aka ce me dalili yace kai da kai magana an ce maka malam Musa mai gani ne? Ai kai ba a ce maka mai ido ba, wai sai an ce ma malam Musa mai ido, kuma shi a ce mana me? A ce makaho. Wato in ana so a kira wani makaho yace sai a kira wani, an ce misali sai a ce Isa Ali mai ido, malam Isaac mai ido, malam Hannabi mai ido, to sai a kira wani sai a ce makaho. Sadaka da Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu cikin jihadi ya kasance yana da baburka, iya sarrafa gabansa da kyar saboda akwai wanda suke da matsala. Na uku, ya gurgunce. Wa kana usib yawma uhudin, an jimar ciwo mai muni a yakin Uhud. Faha tama sai yayi wannan baburka din. Wajriha 20 jirahatan, aka jimar ciwo daidai akalla ciwo guda 20 au aksar ko fiye da wannan. Ciwo 20 da yanka shine ma riwaya mafi inganci. Ciwo 20 da yankayi babu hafi rijilihi, sashin ciwon a jikin kafarsa aka ji mata, fa'araja sai gurgunce a kafa. Wannan ya faru yakin Uhud ne. Ciwon da aka ji masa wannan a jikin nasa, malamai suka ce, masu ruwaito hadisi daga cikin tabi'in suka ce, babu ha amikun tadkhul yadu al-insani fihi, dan adam yana iya daukan hannunsa ya tsoma cikin ciwon da ya ji tsakanin naman jikinsa da kashi, zaka iya daukan hannunka ka saka ciki ya buya. An farka an cire naman gadon bayansa, da kana iya tsoma hannunka tsakanin kashin gadon bayansa da nama, hannunka shiga ya buya, hannun dan adam ke shiga cikin ciwon ya buya a jikinsa. An je yaki an dawo, ko ho bayan an yi wannan a Uhud kuma ya fa ya je ya koma kuma yakin. Wannan shine gwagwarmayar sa Uhud. Banda wannan, in ka dauki Badar ma da ikon Allah yayi ainihin jarunta. Da aka zo Badar ma da ikon Allah, akwai makiyin Allah kwaya daya wanda Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya kashe shi a yakin Badar. Mutum ne wanda iya daga cikin wanda ake cewa kai kadai gayya, wanda suke manya makiya Allah, wanda ake ga mutum daya na iya tinkarar mutane 1000 irin su Amr ibn Abd Wuddi na baya da muka kira, wanda Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya kashe shi. Wannan mutum sunansa Umair ibn Usman ibn Ka'ab, da ikon Allah ya wahalar da musulmai a yakin. Dalilin barinsa duniya ya tafi barzaku shine Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, da ikon Allah shi ya kaddama ya tafi ainihin barzaku. Me sunansa nace? Umair ibn Usman ibn Ka'ab, sai ka kara kuma da cewa At-Taymi. Yo ana iya kara masa tayyib. Infaquhu fi sabilillah, wannan ya kawo yaki daya na ainihin Uhud kawai saboda takaitawa yake, sai kuma na Badar da na kawo. Infaquhu fi sabilillah, ciyarwa da yake don taimakon addinin Allah, dukiyar da yake warewa yake bayarwa don addinin Allah ya ci gaba. Na farko, awwalan an abi hurairata anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qala, khiyarukum li nisa'i, فأوصى لهن عبد الرحمن بن عوف بحديقته قومت بأربعمائة ألف. أبو هريرة الله يكرى مسجد دايتي أتكين حديثي لإمام الحاكم الله يمسرها ما يرويته أتكين مستدرك ناسا يكو مسجد حديثي نئن جنتتي أكن شرط إمام مسلم رحمه الله واند إمام الزهبي الله يمسرها ما يوافق أشي أكاي للا من زن الله تيرادا من شاء الله ثبتها قريش يكي انجي أبو هريرة شيني عبد الرحمن بن الصخر kale yace, inji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, khiyarukum zababbunku, jama'ar da suka fi kowa nagarta, wanda Allah ya zabe su a cikin ku, kun sahabbai saboda a cikin sa ban ma imanin wani yafi na wani la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna allahumma ja'alna min amsalihim muna roƙon Allah Allah ya samu daga cikin jama'ar da ko aiki mu bai kai nasu ba za mu shiga aljanna dalilin kaunar da muke musu saboda al-mar'u ma'a man ahabba insha Allah ta'ala in kana son sahabi ko da aikin ka bai kai nasa ba sai aje aljanna a daka ga gidan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ga gidan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ga gidan Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sannan ga gidan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sadan baye dai ga gidan Isa Ibrahim insha Allah ta'ala sannan kuma sanan din ga gidajen ku gabaki dai insha Allah ta'ala muna roƙon Allah Allah ya bamu Allah ya samu aikin aljanna da yace khiyarukum khiyarukum li nisa'i zababbunku da suka fi kowa nagarta su ne zababbu a cikinku wajen damuwa da matana bayan na bar duniya fa awsa lakunna abdurrahman bin auf bi hadiqatihi abdurrahman bin auf Allah ya masa rahama sai yayi wasiya da cewa gonar da ya mallaka ya bada ita zuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhunna kunnat sai aka mata kudi aka samu masana ainihin cinikin gona masu ilimi akai fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kenan jama'a da suka san yayi ake cinikin fili gona a lokacin suka ce za ta kai bi 400,000 ta kai akalla nawa dinar 400,000 wannan kudi dinar 400,000 in ka buga zai kai nawa miliyan nawa miliyan akalla akalla mafi kankanta zaka samu miliyan 16 ne akalla mafi kankanta miliyan 16 wannan baban Allah ya dauka ya bayar akalla duka sai aje abuga ina fata an gane saniyan nabiyu wa alqasada fi sababi nuzuli alladhina yalmizuna almutawwi'ina at-tauba قال تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله 4,000 دينار فقال ناس من المنافقين ان عبد الرحمن بن عوف لعظيم الرياء wannan athar yazo daga katada rahmatullahi alayhi sunan sa katada bin diama bin katada rahimahullah bali dinina abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu iya daga cikin wanda suka fi kowa sanin tafsirin qur'ani a cikin tabi'ai an aife shi makaho ne amma cewa yake wallahi wallahi ma sami'at udina ya shay'an qattun fanasituhu yake tunda nake a duniya kunne na bai taba jin wani abu na manta shi ba na ilimi tunda nake da yake na nabi yake wallahi ma qultu li muhaddithin qattun a ibni a ibni yake tunda nake ban taba cewa malamin hadisi dai a duniya mai meta abin da ka fada ban ji ba tunda nake duk abin da aka faɗa ina ji da ikon Allah na haddace ban taɓa ba a taɓa faɗan hadisi ɗaya jama'a fa yadda ake karanta musu zama dai zai karanta maka ɗari isnadin kawai ke baka haddafa ne fulanin an fulanin an fulan yake ma kuntu bi muhaddithin qattun a ibli ban taɓa cewa malamin hadisi sau ɗaya a duniya mai mutaba abin da ka faɗa ba shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yace in ana magana jama'a da suka fi kowa ƙarfin memory ƙarfin hadda tun daga zamanin sahabbai har gangarowa kayinsu ana saka katara bin diama bin katara rahimahullah cikinsu kunnan sa bai taba jin wani abu a duniya ya manta ba ka duba irin sa irin Imam Shafi'i rahimahullah shi kansa Imam Ahmad din dake buwa kansa rahimahullah ya yake a cikin kirjinsa yana da haddan hadisi miliyan 1 isnadin wa matana hadisi miliyan 1 haddace da isnadi da matani in ka dauki Imam Shafi'i rahimahullah kusan irin wannan memory yake da shi in ya bude gafi haka yana karatu in yana karanta nan wurin sai ya rufe nan da hannunsa sai ya rufe shafin da bai karanta in yana karanta bangaren dama sai ya rufe bangaren hagu saboda in yana haddace dama idan idonsa ya saci kallon hagu ya shiga to zai haddace abin da ya gani a hagun ya bata haddan dama to sai a rufe haka sai a karanta a haddace saboda kada idon ya kuskure ya gano nan amma yanzu mutum ya wasa sai a yi rubutun a yi wasali ya saka gilashi abin yake zama ga wani dan uwa ya hakuri ba da kai nake ba me ba su wannan ilimi jin tsoron Allah jazakumullahu khaira babban makamin samun ilimi shine jin tsoron Allah fattaqullaha wa yu'allimukum Allah, ku ji tsoron Allah sai Allah ya ba ku ilimi. Shi yasa shi kansa Imam Shafi'i rahimahullah akwai ran da yazo ya hadda take zama, me dalili lafi dai yayi, kawai mace ya gani take jan ruwa kawai ya kalli shara banta haka da ya koma zai hadda ta hadda take zama, ya buga abun yake zama. Shine yaje yake ga malamin sa Imam Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah, yake cewa shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tafu afi. Yace na kai complain, na kai kuka na zuwa ga Waqi', haddata ta samu matsala, abinda zamu gani kawai mu haddace ko kasuwa ya shiga da ikon Allah yana tafiya kasuwa sai toshe kunnan sa, in ba ka ba duk abinda yaji kunnan ya haddace sai ya toshe saboda bai so yaji, amma ya dai haddin take zama. Yace fa arshadani ila tarkil ma'asi, sai yace in kana so hadda ka zauna to ka daina yin laifi, ka daina sabawa Allah, ka tabbatar kani san ta sabon Allah. Sai yace wa qala alam bi anna al-ilma nurun, ka sani cewa lalle ilimi haske ne, wa nurullahi la yu'tahu afi, haske na Allah na ilimin addini ba a ba mai sabon Allah, in ba aka ba mutum yayin sabon Allah sai Allah ya bashi ilimi kuma ya cire albarka a cikin sa, sai zama ga ilimin babu albarka. Da wannan nake nasiha zuwa ga ƴan uwana ɗaliban ilimi, yau daga cikin abin da aka rafa kenan ladabin ilimi, tarbiyyar ilimi babu ita gabaki daya. Ilimin ba wai shine muhimmi ba, tarbiyyar ilimi din. Mutane sai a nemi ilimi ya kare ko a musu ko kace nace ko kure-kure, fa na'udhu billahi min dalika. Jama'a muna ta neman ilimi don mu bauta wa Allah ne, muna neman ilimi don Allah ya ga da mu ne, ba ana neman ilimi don a ce kasuwa na bane, ba ana neman ilimi don ai kure-kure bane, a'a yaddar Allah ake nema da wannan ilimi din. Kuma da wannan wajibi ɗaliban ilimi mu gyara mu'amalar mu a duniyar ilimi, dan adam kawai ya nemi ilimi don ya bauta wa Allah, kuma kullum kake neman ilimi ka dauka kana cewa suka fi kowa sabon Allah, amma iya daga cikin kuskure sai mutum ya dauka yau kamar shi Allah ya gafarta masa, wani ya halaka. Ba wanda ke da ilimi yau cewa wane ne Allah ya gafarta wa cikin mu, duk abin da muke lalubai a duhu muke yi, in ba Allah ya gafarta mu ina da yakini ba sai zo na karantar nan wurin ba. Wannan abin da muke neman ya dan Allah ne, sallah azumi duk me zamu yi Allah ya dada mu. Kuna da wannan dan adam ya rika tuna kurakuransa zai taimaka ya gyara, ran da ka gamsar da kanka cewa kai din kai ne, to da ikon Allah shedan yayi nasara akan mutum. Kuna da wannan dan adam kullun ya rika damuwa da zulubin sa fiye da zulubin kowa a duniya, mafhum? Tayyib. Na'am. Don haka shi Imam Qatada rahimahullah yake faɗa fi sababin nuzul, a cikin dalilin saukan wannan aya, ɗalibi ne nawa muka ce, na Abdurrahman bin Ma'an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, irin su alkama duka ɗaliban sa ne, saboda Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud shine malami a ainihin Kufa dake karantarwa, malamin garin Makka kuma a lokacin sahabbai shine Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, shi karantar tabi'ai. Shi kuma ɗaliban sa akwai irin su Mujahid bin Jabir rahimahullah da makamantan sa, wannan sune ɗaliban sa a cikin garin Madina, a ainihin kuma a cikin garin Makka, a garin Madina kuma akwai Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu, shine malamin garin Madina. So sahabbai sun watsu suka ta karantar da tabi'ai suka dauko wannan ilimi da. Da haka Qatada na faɗa rahimahullah cikin sababin nuzuli hadhihi al-aya, fi sababin nuzuli, dalilin saukan wannan aya da Allah yake cewa alladina yalmizuna al-mutawwiina, a cikin tauba wanda suke yin zumbe suke muzantawa gawa al-mutawwiina, masu yin sadakan tatawwi, jama'ar da ke bada sadaka na taimakon addinin Allah ba wai suna bada zakka na wajibi bane, an ce su yi taimako don Allah a babin tatawwi suka bayar sai suke musu zumbe. Kale yace ayar tana da tsawo, alladina yalmizuna al-mutawwiina min al-mu'minina fi as-sadaqat walladina la yajiduna illa juhudahum sayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim. A lokacin kale yace tasaddaqa Abdurrahman bin Abi Shatr malihi, Abdurrahman bin Abi yayi sadaka da rabin dukiyarsa 4000, wato dukiyar dukkanin ta iya dan kasuwa, farkon fara kasuwancin sa iya da jari na dinar 4000 da aka ce fi sabilillah, hadisin cewa annabin Allah ya tsaya cikin su sallallahu alaihi wasallam, yake cewa tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'san, shine jinnar da ya fara, yake ku bada sadaka ni ina so in tada wata runduna, ina so na aiki wasu jama'a zuwa ga taimakon addinin Allah. Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu sai ya garzaya zuwa ga gida, dukiyarsa gaba ɗaya jarin da ya mallaka a duniya dinar 4000 ne, sai ya dafa dukiyar biyu sai ya ɗauko dinar 2000 ya kawo yake gashi dan fi sabilillah, yana bayarwa. Wani sahabi kuma shi sai ya zo shi ya je gida ya rasa me zai kawo, ba abin da ya samu sai ɗan dibino ɗan kaɗan abin da ya mallaka kenan ya ɗebo, yana fitowa da shi. Abdurrahman bin Abi Nazuma da yazo dinar 2000 suna zauna a gefen munafikai shine fatana nasu minal munafikina suka ce su jama'a daga cikin munafikai inna abdan bun abla azimur riya ka ya zan bun abakan riya ana zauna ba su ba su fanyi abin da ake nema ba yaje gida ya raba duciyar biyo ya dauko na biya tana wanda ce to ga sa zaman munafikan riya kenan ba sa abu don Allah su kuma su da man duk abin da za su yi a fada za su yi shi dan riya kenan sun zama sai ga wancan ya fito shi kuma daga gida ba abin da ya samu sai dan bidi na kadan a hannu yana zuwa tana ganin sai aka fashe daga gaje kai kuma Allah zai da bidin kan nan ni Allah zai da shi ne Allah zai da shi su ba an ce ayi ba su yi ba amma kuma wanda ya wanjin sun ce a wannan riya ne kai wancan kuma kai Allah baya bukatar naka shi yasa Allah yace allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat lalle ne wanda suke muzantawa suke zurde suke bakanta ayyuka na almutawwi'ina masu bada sadaka minal mu'minan minal mu'minina daga cikin mu'minai fi sadaqat cikin sadaqokin su irin wa kenan irin Abdurrahman bin Auf sai kuma yace wallazina la yajiduna illa juhudahum da wanda ba su samu komai ba sai dai juhudi wato juhudul muqill kenan kokarin marashi irin wancan da yaje dai modan dibino kada fa yaskharuna minhum suna ainihin mai izgili suna mulantawa gare su sai ce ne sakhira Allahu minhum to su da ikon Allah abinda suke Allah zai saka musu da shi za su je filin kiyama aikin su suke Allah yake baya so ya kuma mulanta aikin nasu kuma walahum azabun alim suna da azaba mai radi a gaban ubangiji wannan ina karantar da mu wani ladabi dai jama'a shine dan adam ya shagaltu da kansa ba wai komai wani yayi sai kai komai akai ba wannan kuskure ne mai girma dan adam da motsa shine kansa mai yayi me nayi Allah zai gafarta mu kai ne kai kake tsammanin wai Allah ya gafarta maka amma matukar dan adam zai rika duba zanuban mutane to ba zai kana zanubin sa ba a duniya zai iya fadan zanubin mutum 1 2 3 30 amma bai taba kiran nasa kwaya daya ba saboda haka kaida take in ka shagaltu da ganin zanuban mutane to kai baka tunanin haka dauki ko muqaddima na ainihin ihya'us sunna na Sheikh Usman Danfodi Allah ya masa rahama ga azar nan da dama wani ya bu a tarihi bai da zanubi ya damu da zanuban mutane kai bai da komai sai zanuban mutane da gaishe sai waye gari auren Allah shine zanubi ne akwai kuma wanda mai yake da laifin amma na sai kame daga zanuban mutane fasatarallahu dhunubakum masu wannan sai ba sai Allah ya boye zanuban su kuma da wannan kaga Abraham bin Auf abin da yazo yayi sun muzanta wancan yazo da dibine sun muzanta wannan kuma ke kara karantar da mu duk abin da zaka yi don Allah sai wani ya zage ka in dan Allah kake yi ci gaba amma ba abin da zaka yi don Allah wani bai aibata ba ko me zaka yi don Allah sai ya aibata ko daki ka shiga kai sallah ka buya yalle ka ta window da kire ganga sai ya ce ka ji su ɗan riya ya shiga daki ya kulle dan a ce shi mai tsoron Allah ne so dan adam ba a neman yardar sa a duniya yardar wa ake nema ta Allah inna irda Allah ghayatu la tudrak neman yardar mutane duk kokarin da kai ka samu ba za ka samu ba babban abu kawai kai setting goal wa kake nema gida kai Allah in Allah ya gida kai a duniyanci da alahiranci baka da matsala amma in a duk duniya kowa ya gida kai amma nan Allah bai gida kai ba ya ka shiga uku jama'a mutum ya shiga miliyan 300 ma dan haka yardar Allah shine muhimmin abu kuma wannan ke gaya mana siffa ta munafikai yawan komai kan komai da komai da abin da ya shafi mutum da wanda bai shafi shi ba sai yayi magana a kayin sa wannan musifa ce mai girman gaske mun ji yadda Allah ya kayasar da karshen su amma da Abraham bin Auf me yayi na uku abin da ke karanta da mu wannan bani shine in kana abu dan Allah ba ruwanka da dinne magana shine yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im baka da mu da zargin wani mai zargi dan Allah kake eh ci gaba ba ruwanka da kowa saboda ba inda kaje an ce ya tsaya yayi fara da su kawai sai wuce shi duk ya kai yaddar Allah yake da kuma iya fadan Allah yaddar shi kuma Allah ya bayyana mana ya yaddar shi da radiyallahu anhum wa radu an wannan shine siffa ta magabata ba ruwanka da kowa in kana bin Allah cigaba da yi kawai wannan asar shi ma ya zo cikin Abdur Mansur fi tafsir bil ma'asir na Imam Suyuti rahimahullah karkashin wannan aya din ya zo kuma cikin littafin ainihin tafsir na Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah Imam al-Mufassirin mafhum tayyib so da ka anan ma idan ka dauki dinar 2000 ya kai nawa ya kai akalla naira 1800 in zan iya karawa zan iya karawa su taimako dai akalla akan waɗannan guda biyu da ya kawo da kuma na farko da ya kawo dai ya zama uku ko ba mamaki ai ya kara kaman guda hudu duka taimako Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu daga ciki akwai taimakon da ya bada yakin Tabuka tasaddaka bi 200 uqiya min az-zahabi ya ba da sadakan ukiya na zinare ɗai ɗai guda 200 bi 200 ukiya min az-zahab ukiya ɗaiɗai jama'a, ukiya ɗaya fa nawa ne? Dinar nawa? Arba'in, afwan, dirhami arba'in. Ina fata an gane. Dirhami nawa? Dirhami arba'in, shi zai baka nawa? Ukiya ɗaya. Sadaka ya yi sadaka da ainihin ukiya 200. In ka ɗauki ukiya 200 kowane dirhami ka mai da shi ukiya ɗaya, dirhami 40 ka buga a gane zai baka. Da ikon Allah shi ne gudumawarsa a yakin mai? A ainihin yakin Tabuka. Banda wannan daga cikin taimakon da ya bayar, akwai lokacin da ana zauna cikin garin Madina wahala ta yi wahala. An shiga cikin halin ƙaƙanuka, rayuwa ta yi ƙunci, ba abinci, sai ga dabbobi raƙuma sun zo da abinci a garin bayansu, da kuma jakakkunan ɗaukar abincin wanda suke su ma sai da su ake, da shimfiɗin da ake ɗora raƙumi a garin bayansa don haɗo da abinci a kayansa. Suka shigo garin Madina, ɗan kasuwa aka kewaye, kowa yana buƙatan a kasa kayan ya zo ya siya, ya je ya sayar da su riba. Wannan ɗaiɗai raƙumi guda 700 da kayan da ke bayansu. Aisha radiyallahu anha ta yi labari, wannan nawa aka ce na da muna fitar kike, Allah ya saka masa da alkhairi, ba ta ƙara da komai ba. Da ikon Allah, bayan lokaci kaɗan ana jira a ga me zai sayar, nawa za a sa kuɗi, a ga yaya za a saya, kuma a je a ci riba. Bayan nan idan aka ce an saya 1000, sai ya ce bai isa ba, an bar riba da tafi wannan. An saya kaza, ya ce an bar riba da tafi wannan. An saya kaza, ya ce an bar riba da tafi wannan. Kowa ya gama bada ribarsa, ha to ai mu ne manyan ƴan kasuwan garin Madina, su wanda suka baka ribar da tafi wannan? Sai ya ce Allah, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئات حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم. كل هذا وانني إذن دي ذاكو بذاكو بان أكسد جد دينار ريا إن ذاكو بان ريبا كسد نأينيشن دينار ريشد دستفعين دا ترى فان بان دي فناكو رأي مثل يسيا من نورا ديك باشي ريبا ريشد دستفعين دا ترى بان إياوا. Suka haƙura cece da raƙuma da kayan da ke kansu, da kayan da aka shigar da abincin cikin, da kuma shimfiɗin da aka yi nasu, na ba da su fi sabilillahi duka 700 da dukkaninsu 700 na ba da su fi sabilillahi. Banda wannan, lokacin da Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa, ya ƴanta bayi da yawan gaske. Bayinsa haka ya ta ɗaukansu yana ƴanta su ɗaya bayan ɗaya. Sannan daga cikin taimakon da ya yi a ƙarshen rayuwarsa, ausa li kulli rajulin bake min ahli badrin bi 400 dinar, dukkan mutumin da ya saura daga cikin jama'ar da suka yakin Badar a lokacin da zai rasu, ya yi wasiya cewa duk wanda ya je yakin Badar a bashi ainihin mai dinar 1,400. Dinar 1,400 ya zama nawa? Naira 800,000. Wanda suka saura a yakin Badar a lokacin wanda suka yi Badar, akwai mutum ɗaya ne mutum 100, in kai 800,000 a 100 zai baka na a gwajin naira 80,000,000 ne. To wannan ya ɗauka a ba da shi fi sabilillahi, duk wanda ya je yakin Badar a ba shi dinar 400. Wannan fa jama'a, dukka abadin misali na infakinsa fi sabilillahi muke yi. Me dalili? Saboda Qur'anin Allah cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku samu nagarta ba, albir shi ne aljanna, ba za ku samu aljannar Allah ba sai kun ciyar da abin da kuke so. Dan adam ba zai shiga aljanna ba sai ya ɗauki abin da yake so ya ciyar. A gidanka an ci abinci an ƙoshi, yara sun saka majina, sai mai bara ya zo shi yana nema fi sabilillahi, ɗauki. Wannan ba shi yake ba mutum aljannar Allah ba. Ba na ce Allah ba zai baka lada ba, Allah zai iya baka lada, amma na abin da ke sa Allah ya yarda da kai ya baka aljanna shi ne ka yanki dukiyarka ka bayar don addinin Allah ya ci gaba, kai da kanka ka san an yanke ta. Akwai lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya zo cikin sahabbai, sai ya ce musu a jin tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'athan, ku yi sadaka ina buƙatar in tada runduna zuwa ga taimakon addinin Allah. Sahabbai, wannan ya je gida ya kawo kaza, wannan ya je gida ya kawo kaza. Sai Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya je gidansa, yana zuwa gida sai ya kinkimo dukiya sai ya fito. Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ya kallansa sai ya ce, kai ina ga tanfa Abdurrahman bin Auf bai bar komai a gida ba. Sai ya zo wajen annabin Allah tsira da misalin sabara gaisa, ya ce masa, ya Rasulallah, inni adullu anna Abdurrahman kana murtakiban kaba'ir aw kama yaqul, yace ina zata da wannan abu ya hauka wani kaba'iri. Me yake fahimta? Shine iya zaton komai da komai da ya mallaka na dukiya ya dauko ya kawo. Sai annabin Allah tsira da amsa lafa bata gare shi ya kira shi, yace ya Abdurrahman, ma da tarakta li ahlika, me ka bar wa iyalanka? Sai yace taraktu lakum akthara mimma anfaqtu wa atyabu, na bar muku dukiya da yafi wannan da na bayar yawa, kuma yafi wannan dadi. bayan ya tafi billahi na bar musu dukiya a gida tafi wannan yaya tafi wannan dadi yayi me yayi tauriyan magana saboda annaban Allah tsira dan sai saboda gare shi malamin sa ne sai gane me yayi sai yace ma za ka rasa lahum sai ka fadi me ka bari din ai magana sai a dunkule da ga babu sarki sai Allah kuma daman ya yadda hakan ne radiyallahu anhu sai yace cewa taraktu lahum ma wa ala Allah wa rasuluhu min alkhairi warizqi walajri na bar musu abin da Allah da annabi su suka yi alkawari na alkhairi da lada da kuma sakamako mai yawa wannan dukiya gabaki ɗaya da ya mallaka ya dauko bayan fi sabilillahi bai bar abu a gidansa ba jama'a shine fa abin da suka yi Allah yace ya ba su aljanna ni da kai yau muna neman aljanna din nan me muke wa addinin Allah da dukiyar da muke nema za mu tsaya gaba ga Allah Allah ya tambaye mu hadisi ya ga mana an malika min ayna tasaba wa fima anfaqa tambaya biyu Allah yake akan dukiya ba abin da Allah ke sanin tambaya akan sa gobe kiyama kaman dukiya za a tambaye mu kobo bayan kobo yaya aka yi dukiyar mu ta taru yaya aka yi naira ta shigo bayan naira in kai ka manta yadda ka tara ta ko na manta yadda na tara Allah bai manta ba shi da ya bamu bayan an gama bayanin yaya aka yi kobo bayan kobo ya shigo sai kuma a tambaye ka cikin me ka tiyar da dukiyar ran a rayuwarka me kai da dukiya din Allah sai ya tambaye mu mai muke da dukiyar mu kuma da wannan in muna bukata mu wani a filin kiyama lafiya za mu je mu tsaya a mana tambayoyi mu tsaya shekara 50 ga daga Allah shekara 50 wajibi ne mu taimaki addinin Allah ta kowane bangare yau bangaren da ke karanci taimakon addinin Allah shine da dukiya musamman ina jan hankalin masu wadata da Allah ya musu baiwa da ni'ima ta dukiya su gane cewa addinin Allah iya da bukatu da yawa addinin Allah ko ina kaje za ka ga a cikin halin kakanin kayan musulmai ke cikin ne don me karancin wadata wajibi ne wannan dukiya amanar Allah ya ba su ana la kalli kaddan adam ya rena kansa ya taimaka wa addinin Allah da abin da Allah ya ba shi a kuma ko da yaushe sahabbai ne shi yake damun su kullun suna tunawa ba me yi sai ni mu kuma yau abin da ke damun ba ma taimaka addinin Allah wa na sirka zamin to ai commissioner wani ne ya dace yayi commissioner ya ce to ai minister wani ne ya dace yayi minister wani ta yanto ai wani shi ya dace yayi kowa ya bar aikin addinin Allah iya gaba ba shi ya dace yi ba wani ne ya dace yayi amma sahabbai kowa da aka yi magana yana ga ba me yi sai shi kula da wannan sai ya kokarin taimakon addinin Allah don iya ga shi din ne addinin Allah yake bukata ya taimaka wa wajibi ne dukiya amana ce Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu in yana taimakon addinin Allah da dukiya tana ka iya so ya ga ta kare in ya bada dukiya rabi ko dukkaninta iya so ya ga dukiyar ta kare ya shiga cikin halin kakanin kai ya wayi gari abincin da zai ci bai da shi amma sai Allah ya kara rubanya albarka kan dan abun da ya saura in ma ba abun da ya saura sai Allah ya gaggauta kawo masa albarka a cikin dukiyar sa har ya fara kwanciyar yayin tunanin jama'a kai zamu iya sa gaba ga Allah me dalili saboda yake cewa ko tafiya yake akan hanya idan ya ga dutse yana tsoron kar ya daga dutse zai yadda shi akan hanya saboda dauke shi mai ladan sa sadaka hadisi ya tabbatar yace kan naje zan dauke dutse na yar saboda ina neman ladan sadaka in dauka in daga dutse sai na ga diwara kafan sa in dauka dukiya ta karu iya tsoron kar dukiya ta karu wanda yayin adam ya ga ce za a samu kudi waje kawo ne suke yi sai kaga an gaggauta wajen gaggawa ake yi yasa Abu Huraira radiyallahu anhu sai yi wa tabi'ai ya je masallaci samu haka irin yadda muke nan ana karatu can ana haddan Qur'ani can ana karanta hadisi can ana yin kaza kaza sai je kasuwa samu dan shagalta da kasuwa wannan na ciniki a kasuwar mu a ban sai ba ana irga kudi an sayar ana tafa ma sai tare yan kasuwan auren sai yake musu ba ku da labarin me yake faruwa saka sai a sai yake yanzu nan da ya taho ya bar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana can ana raba gadon sa ana san ana raba gadon annabawan Allah dan kasuwa to wannan da gaggawa wani jira mun shago a ni ma zan je to ba shi haka gaba kowa dai gaba aka zo da gaggawa aka zo aka kewaye masallaci a dan leka sai a ga can ana dan karanta Qur'ani can ana dan haddan hadisi kuma aka zo zaga ba wasu bukuna a cikin a dan tsaye haka dai kowa ya gama duk dabarar da zai bai ga wani ba sai suka rame shi a kasuwa mun je mu gani ba sai ka duma ga ke sai ce wannan ilimin da ake dauka shine gadan annabawa din shine ganima da ake diba ko kula da nan gure to neman dukiya ba laifi bane amma dai ka duba hatta ta ji ai suna da me suna kaunar tata to idan mun kauna ci dukiya mu ci ai abu biyu na farko shine duk kaunar mu da dukiya kar mu yadda mu neme da cikin sabon Allah na biyu kuma in mun samu halal kada san dukiya dan kuma hana mu taimaki addinin Allah duk wanda yake ai wannan abu biyu da ikon Allah ya rabauta na farko son duniya bai sa sabi Allah a cikin ta ba. Na biyu, son kudi bai hana taimaki addinin Allah da wannan ba. Allah ya ba mu ikon taimakon addinin nasa. Ina ga wannan gaba ce mai kyau insha Allah ta'ala da zamu iya tsayawa idan Allah kai mu sati ne zuwa in muna raye, zamu yi tashi akan khawfuhu wa bukahu ala basti dunya. Tsoransa da kuma kuka da yake akan duniya gabaki dayanta. Ta katsantsan da yake akan duniya. Kudin da nayi combatin nayi a takaice ne. Approximately kowa yaje zauna sai yayi kokarin combatin dinar daya akalla bai gaza naira 4000 ko da an samu kuskure a combatin din nayi shi ne kawai approximately haka dan mu samu dai wani dan direction ina fata an gane baya ga wannan kuma taimako da aka saba nema yana da kyau mu taimaka fi sabilillahi Allah ya ba mu ikon taimakawa dan shi din insha Allah ta'ala an aiko su takardu da dama gare ni wanda ba zai yi duka na karanta ba zan karanta ɗaya ko biyu a takaice wannan dai akan combatin yake magana mallam in har aka yi combatin naira 1000 dinar 1040 ya zama naira miliyan 160 to dinar 1400 zai zama 1.6 billion naira kenan to na ce wannan combatin nayi shi ne a takaice ko anan muke da gaggawa kowa ya je ya zauna sai ya kokarin yi saboda in mun ana da kudin mu za mu gane irin taimakon da ya addinin Allah jazakallahu khairan na biyu dali wani dan uwa dalibin ilimi jazakallahu khairan yace yaji an ce wannan kissa ta wa kai ibn al-jarrah bata inganta bata imamu shafi'i to wallahu ta'ala a'lam abinda dai na sani na san shekku sami rahimahullahu ya kawo ta ya tabbatar da ingancin shi dalilin sa na kitabul ilmi wanda yake neman karin bayani sai ya samu bayan abin da ya ka ciki ban kare wanda dogon bincike ba insha Allah ta'ala dalibin da yawan nan Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma ya kara da cewa karkashin ayar fattakullaha wa yuallimukum Allah idan har aka ce wanda ji tsoron Allah Allah zai bashi ilimi to yayi kuma iblis ke da karatu bai dace a kafa hujja da wannan ba to wannan ma ana iya kafa hujja da ita a wannan kan zan yi inkari kai tsaye saboda dalilai kamar haka ba wai mai imani ilimi iya da bambanci da bawa kafiri ilimi shi mai imani ana bashi ilimi idan yana jin tsoron Allah anan kitabul ilmi shekku sai mere mola ya kara da wannan ya kuma kara da ayar cewa wallazi nahtada zadahum hudaw wa atahum taqwahum wanda suka kama hanyar shari'a Allah yana kara musu shari'a kuma iya ba su mai jin tsoron sa kula da wannan yake cewa kara musu shari'a shine ilimin da kake nema sai Allah ya kara maka ilimi fiye da wanda ka nema kula da wannan jin tsoron Allah yana sauke neman ilimi babu kokonto akai banda wannan shi iblis idan ya zama ya sabi Allah Allah ba shi ilimi babin kai mumini kabi Allah ya baka ilimi ya rawan shi da babin kafiri ya sabi Allah ya samu ilimi dalili na kafiri istidraji ake masa shi yasa Allah ke cewa falamma nasu ma zikru bihi fatahana alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghatatan fa idahum mublisun kula da wannan karar an bayyana mana cewa shi ana bude mar kofar halaka ne kula da wannan ashe yana iya yiwa shi a bashi ilimi ba wai dan jin tsoron Allah ba sai dai kawai dan a masa istidraji sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun amma kai mu'mini fa wajibi ne in kabi Allah sai Allah sauke maka abinda kake nema so kula da wannan jin tsoron Allah da ikon Allah yana sauke mutum neman abin da yake so ina fatan mun fahimta so da haka in muka ji tsoron Allah Allah zai sauke mana wacce kissa ta wace nan da Imam Shafi'i rahimahullah abinda kawai na sani shine wanda ke cikin kitabul ilmi bayan nan bazan iya wani karin bayani ba amma dai naga Sheikh Uthaymeen rahimahullah ya kafa hujja da shi ni kuma ilimi na bai wuce na masa na kabi akan wannan ba bai kai na masa na kabi ba abin da ya kawo dan iya kafa hujja da shi a dan karamin ilimin nawa wallahu a'lam sai kuma wannan ma personal wasiqa ne wasu mata suka ba wa mallam Ishaq mai maktabatu sunna game da wa'azin da mallam ake a masallaci kullum wa maza shine mu ma mata muke neman alfarma muka ce mu ma haka mata mu rubuto a saka mana dan lokaci koda a sati sau daya kuma koda awa daya ne domin kowa mu ma mabukata ne don haka ma yasa muka ce zamu aiko assalamu alaikum to wannan bazan iya magana ba gaskiya bazan iya ware wata rana ba a yanzu saboda harkokin da ke gabana sun fi karfi da dai kenan na biyu abin da zan iya karawa a kai shine cewa daman ai mun yi magana biyu in an samu prohibition na mata za su iya zuwa su jiwa aji ina fata an gane la tamna'u iman Allah masajidallahu buyutuhunna khairul lahunna amma dai mace za ta zo ba za a hana ta matukar da ikon Allah za yi kokarin kiyaye ka'idodi ga kuma masallaci nan ko kuma site da ake gina musu Allah ya ba mu ikon taimakawa don shi a karasa assalamu alaikum warahmatullahi
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ga wadansu kadan daga cikin tambayoyin da muka samu daga gurin yawa masu saurare amma kalin mu karanta addu'o'in nan da annabi tsira da annabi sallallahu alaihi wasallam gari shi yake ma jikokin sa wato a'udhu kuma bi kalimati la har zuwa ƙarshe tace to tana so ta tambaya ne idan a ilani yake yi musu a kunne ne ko a kayi ne ko kuma a ilani kuma idan mutun yana da yara da yawa yaya zai yi musu
wannan tambaya ce mai muhimmanci addu'a ta a'udhu kuma bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma ya halatta yaro a karanta masa ya halatta a tofa masa jikin sa da ikon Allah duk wanda aka yayi in yaro be ne a'udhu ka bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma in yara da yawa ne a'udhu kum bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin wa min kulli aynin lamma kuma da miri ne tasniya kum jam'i ka mufradi wallahu ta'ala a'lam.
Tambaya ta biyu tana cewa malam saboda kayi bayani cewa an ce mace annabi kira da annabi sabata gare shi cewa mace ta yi sallah a ɗakin ta shine yafi a kononan ɗakin ta to ita a ɗakin ta a ta wajen gaban inda take yin sallah akwai wani gidan sauro wanda a jikin sa akwai waɗansu hotunan tsuntsaye da waɗansu dabbobi shi ya halatta ta yi sallah a daidai wannan gurin.
To ban san lokacin da na wannan magana ba ya abinda da yake nake iya faɗa wanda malaman usul ke faɗa don an yi sallah a ɗakin da akwai hoto bai zama ya bada sallah ba amma in za a cire hoto a yi sallah wannan shi yake inganci babu koda ko kwanzo a kayi ne santan yin sallah a wajen hoto saboda daman abu bai ɓata aiki sai dai zama idan idza kana nahyu a'idan ila zartihi ila zatil ibada aw ila shartihi to wannan shi yake ɓata aiki ila zatil ibada aw ila shartiha idan hani yana koma kan zatin ibada ne cikin ibadar kanta yana bata aiki in yana koma kan sharɗin ibadar yana bata aiki sai in bai koma zuwa ga zafi ko sharɗi bai bata aiki kuma da wannan ratewan bai zama iya koma kan zafi ko sharɗi ba bai zama ya bata ibada ba amma na kuma bai dace musulmi na ƙarai ya bar hoto a cikin ɗakin sa ba abin da ya dace shi ne ya cire shi wallahu ta'ala a'lam.
Mala'ana uku ta ce tana da ciki tana roƙonta da sanar wa musulmi su mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya Allah ya bata da gaskiyan bayan sa na ƙwarai.
Wannan addu'a take kuma mai muhimmanci rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama bil haqiqa sai addu'a mai muhimmanci ba aihuwan ma albarka muna roƙon Allah Allah ya bata haihuwa lafiya kuma mai albarka mu ma ƴaƴan mu Allah ne da su masu albarka gaba daya wallahi alam.
Malam ne wannan tambaya na cewa ina so ka ansa min wannan tambaya saboda fata mun da hankali ta ka ko sallah ba na yi domin ina tsammanin ko idan na yi sallan ba za a karɓa ba kace wato shine wanda yayi maganar wani baya ne sai ya ji shi ba zai iya tambayar sa ya ce ya ba yayi ya ji gara yayi wani aiki ya biya shi a lahira saboda kunyar sa yace sai raina ta nuna min cewa hakan kafirci ne na fi tsoron mutum da Allah to wanda to wannan wanda baya sallah ya tafisa to ya zai yi kalmar shahada ne ta ga domin ya ci gaba da sallah.
Na farko bin hakika kuskure ya riga ya faru mai girma ma ko in na fahimta tambaya din clearly kuskure mai girma ya riga ya faru malamai sun yi sabani kan wanda ya bar sallah da gangan matukar bai ce barin halal bane ya kafarta ko bai kafarta ba tsarin bayan da kildarin fitnati takfir na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da ta'aliki na bin Usaimin da bin Jabrin rahimahumullah wa hafidahullah cewa lallai akwai dai sabani tsakanin malamai ala ayi halin wanda ya bar sallah shiga cikin sabon Allah mai girman gaske tsakanin su akwai fahimta na kafirci ko rashin kafircin sa wallahi ta'ala alam bisawab ban sani ba amma baya ga wannan abin da ke faruwa tunda kai ka gane kai kuskure wajibi ne ka ci gaba da yin ibada zuwa ga Allah kuma da malamai sun yi kai kawo shin wanda ya bar ibada da gangan yin sallah take zai rama ko ba zai rama ba saboda akwai hadisi na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai wato hadisin da ya inganta cikin littafin Tuhfatul Asharaf cewa ana fahimtar wanda ya bar sallah da gangan ko ya rama Allah baya fanta dauki littafin Tuhfatul Asharaf nasa hadisin ya zo cikin bulugul maram nan an ce isnadin sa bai inganta ba amma na asan da ikon Allah ya tabbatar da cewa turuk din hadisi din ya cika da hadisi hasan wallahu ta'ala alam bisawab kula da wannan ala ayi halin wajibi koma zuwa ga Allah kuma dole ka je ka samu wanda ka zalunta kai kokarin rabuwa daga wannan zaluncin da ka masa hadisi abu bakari ya ga mana man kana inda fu mazlama li akhihi min irdin aw mal falyatahallal qabla an yati yawman la bay'un fihi wala dirhamun wala dinar in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri nablina wa in lam takul lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibi fa humir alayhi duk wanda ya zalunci wani kowane iri ne ya kokarin rabuwa da wannan haƙƙi nasa daga nan wani wuni ya zo wanda babu dinari ko dirhami a cikin sa in yana da aiki mai kyau a dauko aikin daga wanda ya zalunta a biya wanda ya zalunta in bai da shi a dauko zunuban wanda ya zalunta a dora a kayan sa a kora shi wuta aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam kula da wannan ina nasiha gare ka da cewa duk yadda kake ji dole ka koma zuwa gare shi kai wannan kuma musulmi dan ya wame da kalmar shahada a babin kokonta me ya faru a baya babu damuwa saboda akwai kissa da annabin Allah sai ya rada insha Allah sabata gare shi ya kawo bayan wani ya samu kokonta cikin imaninsa ya umarce shi da yin wannan kuma akwai hadisin da ke umarta da yawan cewa huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim tayyib wannan ma'ana to mutum ya rada yin wannan yana kore masa shakku ko wani abu cikin imaninsa wallahu ta'ala a'lam
mala wani mai tambaya yana cewa malam idan mutum ina limanci yana ma mutane sallah sai malami na yazo zai iya ja da baya kamar yadda shi Abdurrahman yayi
wallahu a'lam amma na yaya zakai kara sallah kuma dan malam ya huta ja matsayin malam ai ba daya ya matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ina fata an gane insha Allah ta'ala wasu dai na dan yin kamar shi matukar ba a tsaye da sallah ko an shiga ciki ba su dan ja da baya ne ina gamba shiga dan kai babu damuwa amma dai kana cikin sallah kawai ka ji ya ka fito ka dawo da baya wannan gaskiya wallahu alam shi abin da ke bayyana gare ni bai dace haka ba wallahu ta'ala alam
malam wani mai tambaya yana so ne ya ga gaya masa cewa a lokacin wani wani khalifa musulunci ne addinin musulunci ya shigo garin Borno ya ce kuma shi yana son ka sunansa Haruna Mato lani
to Allah ya saka maka da alkhairi ni ma kuma ina son ka dan Allah da ka soni dan shi kuma ina roƙon Allah da ka soni dan shi ya so ka ahabbaka Allahu alladhi ahabbani fihi hadisi a farkon silsila sahiha mujalladi na farko hadisi goma na farko ya karantar da mu inda za a yi khilafa kuma abu ai mulki zamanin Abubakar Umar Usman Ali radhiyallahu anhu ya wuce musulunci ya shigo Najeriya wanda suke ga musulunci ya shigo da gaggawa sun ce ya shigo ta garin Borno ne wanda ya kawo musulunci shine Ukbatu bin Nafi' a zamanin sarki mai kuma jilme ya kawo Qur'ani complete garin Borno kuma da ikon Allah sai saka ga har yanzu ne duk sai wa mutane tintaka a wajen haddan Qur'anin Allah bincike ya bayyana cewa statistics ya bayyana mahaddata Qur'anin Allah kadai dake cikin Borno state sun ji mahaddata Qur'anin Allah dake kasar Saudi Arabia ga baki da yawa kuma bincike ya bayyana mahaddata Qur'anin Allah dake Najeriya ba kasar dake da su a duniya ga baki da to haka wannan ni'ima ce da Allah ya mana sai mu gode masa akai yadda ya mana baiwa da hadda mu kuma roki Allah ya mana baiwa da aiki da hadda wallahi ta'ala a'lam
ana cewa a tadu sharha ala hadha alhadith alati عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يبيتن رجل امرأة تبيت الا ان يكون ناجحا او ذا حرمين ايت يبيت للمرأة اوكي وانا تنبه على فرق كده
انا ما فهمت انا ابين بلغه العربيه بلغه المحليه to hadisin abin da yake nufi bai halatta mutum ya kwana a wajen mata matukar ba mijinta bane ko kuma ba muharraminta bane sai dai in ya aure ta bi ma'ana iya kamar da hadisi na Bukhari rahimahullahi yake cewa me la yaqul wa anna rajulan jamra'a illa kana shaytan salasahuma aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam kula da wannan ya hana muke bantuwa ko kwana da matan da ba namu ba sai dai in kai da mahaifiyarka ne wannan muharrama ne da sauki ko kai da yarka muharrama ne da sauki ko kuma da kai da iyalin ka wannan dawo ma baya buƙatar magana a kai wanda ta haramta gare ka a yi sauki a kai wanda ka gare ta a yi sauki a kai amma na duk da wannan Sheikh Usaimin rahimahullahi yana cewa idza kana al-halal yasil ila al-haram sara zalika al-halal haraman ko abu aka halaltar maka in dai yin halal din yana saka aikata haramun to wannan halal din yana zama haramun a cikin jihohin da muke rayuwa a nan Najeriya, arewacin Najeriya ta kai ce, ba duk da ba kai ce za ka yi wani gari wani uba ya yi wa ƙadda ya haifa ciki, ya saya mata ciki, ya zo ya tsaya gaba ga inda ake shari'a aka ce ya mata ciki ya ce ƙarya ne, ta ce shi ne, ya ce shi hujjan da zai bar shi ne sauƙi ta kwanciya da ita. So kaga ai an shiga wani hali. To imanin yanzu gaskiya jama'a sai dai mu yi ta ƙoƙarin Allah ya kare mana ɗan abin da aka mallaka. Allah ya ba mu hanyar tsira.